الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة ملساك سعدواء أولا مسألة مثال البركة مسألة عثمان ابن عفان لكي ننقدن قياء اسمونا قلينا كانوا أولا يمتشينا سبر يومنا بقي gawatan jumada tsani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1444 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan 12 miladiya ta 2022. A wannan majalisi na mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-hafiz al-allama ahmad ابن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. ونشيني درس منا
قريبي ودا عشرين دقوق.
قريبي ودا عشرين دقوق. من سيا منا ترجمة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. دليلاً dakatawa mai tarjumar wannan bawan Allah a bisa yadda ne tsammani baya daga cikin sahabban da muka yi magana akan su tun daga fara karatun littafin, haka nake zato, amma kuma mun yi magana akan su takila akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu faɗa ba mu faɗa ba. To kuma karatun wannan littafi mun ɗauko shi tun daga farko, duk wani sahabi da ya rawaici hadisi mukan tsaya mai bayani akan wane ne wannan sahabi, saboda da dama daga cikin al'ummar mu ta musulmi a yau sun jahilci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, wasu kuma sunansu kawai suke ji, amma in ka tambaye su yaya rayuwarsu ta kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba su sani ba, wace irin gudunmawa suka ba wa addinin musulunci ba su sani ba. To wannan shi yake ba da ƙofa wasu su shigo da wasu batutuwa da wasu maganganu marasa daɗi marasa kyau suna dangana wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ganin cewa da yawa daga cikin musulmi ba su san waɗannan mutane ba. To sai muke amfani da karanta waɗannan hadisai da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ruwaito mana wajen mai ɗan ba da haske a kansu, duk da cewa ba za mu ce kowane sahabi sai mun faɗaɗa rayuwarsa tun daga farko har ƙarshe ba, amma dai za mu ba da wani muhimmin wato saƙo wanda yake ɗauke da irin gudunmawa da ya ba wa addinin musulunci da ya ba wa ilimi, wanda wannan zai sa waɗannan bayan Allah ci gaba da zama a zukata, kuma a ci gaba da yi musu kyakkyawar addu'a, sannan a yi watsi da dukkan wasu batutuwa waɗanda za a dangana musu na ɓatanci. Kamar da muka sani, tarihi kundi ne wanda yake da faɗin gaske, yake da girman gaske, kuma waɗanda suke magana da sunan tarihi mutane ne mabambanta da suka fito daga ƙungiyoyi daban-daban da aƙidu kala-kala, don haka kowanne yakan ba da hoton wanda yake ba da tarihinsa gwargwadon irin aƙidar da shike tare da shi a zuciyarsa. Idan masoyi ne ya ba da kyakkyawar sura, in maƙi ne kuma ya ba da mummunan sura, har ma ya ƙara da ƙarairayi. Kasancewar tarihin musulunci an rubuta shi da alƙaluma daban-daban, wannan ta sa ta ci da rereye abubuwan da yake masu kyau da fitar da waɗanda ba su da kyau ya zama wani abu da ya zama wajibi akan daliban ilimi da masu karantarwa Abu Musa al-Ash'ari wannan babban sahabi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yana daga cikin as-sabiqun al-awwaluna waɗanda Allah ya yabe su yace ya yarda da su sun yarda da shi ya musu alƙawarin gidan aljanna yana daga cikin su yana daga cikin wanda suka yi hijira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka bar dukkan wani abin da suke ciki na jin dadi suka bar ƴan uwa da dangi da dukiya da suka mallaka dan su kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi yaƙe tare da shi suka sadaukar da rayuwarsu da dukiyar su da duk abin da suke tinkaho da shi saboda ganin addinin musulunci ya ci gaba saboda su bawa addinin musulunci kariya to wani Abu Musa al-Ash'ari yana ɗaya daga cikin su to a tarihin sa akwai abubuwa da aka shigar waɗanda ba haka suke ba ko kuma abubuwan da aka yi wa mummunar fahimta a wancan karatun mun ambaci daga cikin abin da aka faɗa a kansa akwai maganar Huzaifa ibn al-Yaman wanda muka yi dogon bayani a kanta wanda al-Imam Sha'bi duk sanda ya kawo hadisin yakan ce haddathanahum بغضب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذوه دينا من باس حديث ده يكي مغانا ويكي نونا فشن صحبان النبي صلى الله عليه وسلم أما سيسو كما يد شيء الديني وانده وانده هنا باكا كاوام هوتو نيد ذاك فهنشي مغانا حضيفة من اليمن يا يد عبد الله ابن مسعود دكما عبد الله ابن قيس أبو موسى الأشعري سكا شبوه مجلس هنا زوني yace amma ahaduhuma fa munafiq dayansu munafiki ne sannan kuma sai yace inna ahsana an-nasi dallan wa hadiyan wa samtan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abdullah sai kuma yayi bi abdullah ibn mas'ud yace yafi kowa kyakkyawar kama da kwaikwayo da bin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya wanke shi kuma su biyu ne yayi magana akan su kaga saura dai shine abu musa al-ash'ari to wannan magana ce da wasu za su iya ɗaukar ta su jefi Abu Musa al-Ash'ari da munafirci wanda kuma tarihinsa da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi hannu biyu da irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rika bashi wasu ayyuka ma yana dora shi a kansu wannan kadai shaida ce da take nuna cewa ko kusa bai danganci munafici ba na farko dai muhajir ne a muhajiruna kakan ba munafiki a muhajiruna ba munafiki shi muhajir ne domin ba ta yadda za a yi munafiki ya baro ƙasarsa ya baro dukiyarsa ya baro ƴan uwansa ya zo kawai don ya yi munafici saboda me munafiki shi ne wanda yake jin tsoron kada a gane shi kafiri ne yake ɓoye kafircinsa yake bayyana musulunci da yana tsoron musulmi to don menene zai bar cikin ƴan uwansa kafirai ya shigo inda zai riƙa rayuwa ta tsoro ta fargaba ai ba zai yiwu ba saboda haka babu munafiki a cikin muhajiruna Allah ma da ya tashi maganar munafikai sai ya ce daga cikin mutanen Madina da waɗanda suke daura da Madina man hawlakum min al-arabi munafiquna wa min ahli al-Madina amma bai ce wa min ahli Makka ba to saboda haka babu maganar munafici ta tare da shi waccan magana ta Amir ibn Shurahbil al-Sha'bi da yake cewa wannan hadisi da yake bayarwa bayani yake yi na wani abu na halayya da ɗabi'u da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam da su daga cikin ɗabi'ar da Allah ya halitta wa ɗan adam shine ya fishi wani abu ya ɓata masa ya fishi yayin da mutum ya fishi kuma yakan iya faɗar wata maganar da ba wai yana nufin wannan maganar ba in ya huce zai ce kawai fishi yasa ya faɗe ta النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني اللهم إني بشر أغضب كما يغضب بنو آدم فمن دعوت عليه أو سببته لذلك ليس لذلك بأهل يتي فاجعلها له رحمة وزكاة حديث إن أشكس يوم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كتير صحاب بنسى نيم تني إنا بشي كما يند أن أدم سكي بشي وند نيمة ممونر الدعاء كونا غير مسابة تتشير مغانا alhalin bai cancanci haka ba, ya Allah ka sanya wannan abu da zan fada masa ko addu'ar da zan yi masa ta zama masa rahama da tsarkakewa. To idan ya zanto wannan sayyidul bashari, shugaban halittu duka, yana bayyana cewa a ɗabi'a ta ɗan adam yakan yi fushi, to ina ga wanda ba bai kai shi ba ga sauran mutane waɗanda ba su kai shi ba. Abu na biyu da yau ya kamata mu ɗan tattauna kafin mu rufe tarjamar shine qadiyatut tahkim. Qadiyatut tahkim, abinda ake nufi da at-tahkim, lokacin da aka samu sabani tsakanin mutanen Iraki karkashin jagorancin Sayyidina Ali ibn Abi Talib da kuma mutanen Sham karkashin jagorancin Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu, lokacin da aka samu sabani har aka kwabza yaƙin da ya shahara da waqatu Siffin. Siffin sunan wuri ne wanda anan ne aka gamza yaƙi tsakanin mutanen Iraki da mutanen Sham. Siffin a yanzu gari ne yana cikin Suriya a yanzu. To ana danganta wannan yaƙin zuwa gurin da aka yi yaƙin, kamar yadda ake cewa Ghazwatu Uhud ko a ce Ghazwatu Badr. Uhud an san sunan dutse ne, Badr sunan guri ne da aka yi yaƙin. To shi ma waqatu Siffin, shi ma gurin da aka yi yaƙin ne ake danganta yaƙin zuwa gare shi. Yaƙi ne babba kuma tsakanin ƙungiyoyi biyu duka musulmi. Wannan shi ne yaƙin fitina, shi ne fitina da ta faru tsakanin ɓangarori guda biyu kuma dukkansu musulmi. Kuma kowane ɓangare akwai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke goyawa wannan ɓangare baya. Sayyidina Ali ya fito da mutanensa, mutanen Iraq kusan mutum 100,000. Sayyidina Muawiya ya fito da kusan mutum 70,000. Saboda haka aka gwamza a wannan filin, aka yi kwana da kwanaki, wajen kwana hudu sai faduwar abin nan rana ta ake rabuwa. Lokacin sallah in yayi, a dakata a yi sallah kuma a ci gaba. To wannan fitina da ta faru shekara ta 37 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam, shekara ta 37 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, da yaƙi ya yaƙi aka yi ta zubar da rayuka, kai ta kashe-kashe. To sai wasu suka ce yaƙin nan fa in ba an dakatar da shi ta hanyar sulhu ba, to rayuka da dama za su tafi, kuma duk na musulmi. Saboda haka sai suka ba da shawarar cewa a ɗaga mushaf, wato kowa ya ɗaga ƙur'anai. Ɗaga ƙur'anan yana nuna cewa a tsaya a sa ƙur'ani gaba ya yi hukunci, ya raba gaddama. Da daman gaddama ce ta kaure tsakanin ɓangarorin biyu, har munafukai suka yi amfani da wannan wajen rura fitina. Saboda haka sai aka ɗaga waɗannan mutanen Sham, suka ɗaga wannan ƙur'anai a cikin sandunan masunsu. To ganin haka Sayyidina Ali ya yarda, amma a daidai lokacin Khawarij ba su yarda ba. Ana ce da su a lokacin Al-Qurra, suka ce su a basu ga takubbansu a kan kafaɗinsu. Don haka a basu su je su farba waɗannan mutane, sai dai a yi ko su. Amma su ba su yarda a dakata da wannan yaƙin ba. Sayyidina Ali ya ce to ai ba zai yiwu ba, mu musulmi ne kuma a ce a tsaya a hukuntar da littafin Allah, mu ce ba mu yarda ba. Don haka ba da san ransu ba aka dakata. Da yawa daga cikin waɗanda suka kashe makasa Sayyidina Usman suna cikin wannan rundunar ta Sayyidina Ali. Don haka ba waɗanda suke so ba ne a samu sulhu ko a tsagaita. Saboda aka samu sulhu, ɓangarorin guda biyu suka haɗa kai, to su kuma kashinsu zai bushe, don za a gano su cewa su suka kashe Sayyidina Usman. kaga sun fi san a ci gaba da yakin. To wannan lokacin da aka tsaya aka ce to kowane bangare ya turo wakilin sa wanda za su zauna su tattauna su ga akan menene za a gina wannan sulhu. To bangaren Sayyidina Ali suka turo Abu Musa al-Ash'ari, shi wannan sahabin da muke magana akan sa. Akwai ruwayoyi da yawa marasa kyau da ake faɗa a nan, tunda ba karatun abin muke yi ba na bi ƙalele cewa duk za mu tsallake su. Abinda muke so mu kai gare shi za mu yi magana a kansa ne kawai. Abu Musa al-Ash'ari yana wakiltar ɓangaren Sayyidina Ali, sannan Amr ibn al-As shi kuma yana wakiltar ɓangaren Muawiya ibn Abi Sufyan. To nan an samu ruwayoyi marasa kyau ƙwarai da gaske waɗanda suke kunshe da sifanta waɗannan sahabbai guda biyu da miyagun sifofi. Ruwayoyi ne marasa kyau na ƙarya wanda Shi'a suka taka rawa ƙwarai da gaske wajen ƙirƙirarsu, waɗanda suke ɗauke da sifanta waɗannan sahabbai da miyagun sifofi, a sifanta Abu Musa al-Ash'ari, a sifanta Amr ibn al-As da cewa makiri ne mai yaudari, kuma shi ne ma ya ba da shawarar cewa a ɗaga alƙur'anai a kan sandunan takku abin nan masu don a yi amfani da wannan a dakatar da yaƙin, saboda sun ga za a ci su da yaƙi. Saboda haka shi ya ƙulla wannan makircin, haka mai yaudari ne, wato makiri ne. Sannan ta ɓangare guda su sifanta shi Abu Musa al-Ash'ari da cewa wani gaula ne, gaɓo ne, su sakarai wanda ba shi da wayo. Saboda haka an yi amfani da shi aka yi masa wayo don a cuci Sayyidina Ali. To kaga mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zaɓe shi a matsayin wakilinsa ya tura shi wata ƙasa ya je ya da'awa, haka nan Sayyidina Abubakar, haka nan Sayyidina Umar, ya zama alƙali ya yi waye duk kuma wani ya zo ce wai sakare da su mugaffal safi, ya dinga sifanta shi da miyagun sifofi. To ‘yan Shi'a sun yi amfani da waɗannan hadisa da ta faru wajen zagin waɗannan manyan sahabbai Amr ibn al-As da Abu Musa al-Ash'ari. Shi yasa har ma wasu daga cikinsu ma suka rubuta littattafai, bayan littattafan da suka rubuta a kan waqa'atu siffin wannan yaƙi, sun yi rubutu na musamman a kai. To sai suka dawo kuma sai suka rubuta wani littafi a kan wannan wato kwamitin sulhun da aka kafa da yake kunshe da waɗannan mutane guda biyu. Sai suka rubuta littafai a kan wannan, kamar Abu Mihnaf Lut ibn Yahya, wanda rikakken ɗan Shi'a ne, ya yi ta'adi sosai a cikin ruwayoyi na tarihi. Yana da littafi kacokam a kan yaƙin Siffin, yana da littafi kuma kacokam a kan wannan hadisa ta wannan wato kwamitin sulhu ɗin nan, ya rubuta Kitabul Hakamai. Haka nan akwai Hishamul Kalbi, Hisham ibn Sa'ib al-Kalbi, shi ma cikakken maƙaryaci ne, shi ma littafi kacokam ya yi, ya tara labarai iri-iri na ƙarya, ya ce duk haka suka faru. Haka nan banda shi akwai Ibrahimu Thaqafi, shi ma ɗaya daga cikinsu ne. Akwai Abdulaziz ibn Yahya wa ibn Ahmad ibn Yahya al-Jaludi, ɗaya daga cikin malaman imamiyya, mutumin da ya rayu a ƙarni na huɗu. To duk sun yi rubutu musamman a kan wannan, banda waɗanda suka ba da gudunmawa wajen ruwaito ruwayoyin irinsu Nasr ibn Muzahim, wanda Imam Zahabi yake cewa shi'iyyun jaldun ko rafidiyyun jald kazzab, wato rikakken barafide ne, rikakken bashi'e ne, wanda mai littafin Nahjul Balaga ibn Abi al-Hadid kusan ruwayoyinsa ya kacokam ya riƙa dogara a kansu wajen bayanin hadisar Siffin da kuma hadisar Tahkim a cikin littafinsa Sharhu Nahjul Balaga. Ruwayoyin Nasr ibn Muzahib, wanda maƙaryaci ne wato riƙaƙƙi kuma mai ra'ayin addinin Shi'a. ما malamai sun yi rubutu wajen bibiyar waɗannan labarurruka da fito da ƙarirayen da aka dasa a ciki da wani lokaci ma tufka da walwala da suka kunsa. Akwai rubuce-rubuce da aka yi daga ciki, akwai marwiyatu abi mihnaf fi tarihi at-tabari na ɗaya daga cikin malamai da suna nan da rai, Yahya ibn Ibrahim al-Yahya, yana da risala marwiyat abi mihnaf fi tarihi at-tabari. Akwai littafin khilafatu ali ibn abi talib dirasa naqdiyya na Abdul Hamid faqihi, shi ma risala ce ta jami'a. أقول للتاف أثر التشيع في الروايات على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري في القرن الأول الهجري نا دكتور عبد العزيز نور ولي شما ياي بياني أكونا. أقول للتاف علي بن أبي طالب نا عبد الستار شيخ شما ياي ربو ياي قصن شافي أربعين ربو تأكن قضية التحكيم هكذا للتاف أسم المطالب في سيرة علي بن أبي طالب نا محمد علي السلابي شما يربطوا أكم ونا ما لم يدى داما سنجي يربطوا أكم ونا تو أما أبن داما يتشيوا أكي شيني نفرقو كسا دتفي شهرة أولنا باب شيني وي لوك تشند أكا أكا ذابوا أن متاني بانقلن علي سكا ذابوا أبو موسى الأشعري دود تشيوا رواب شيئا رد سكنونا Abu Musa al-Ash'ari ba shine zabin Ali ba. Ali akwai wanda ya zaba yace shi zai wakilce shi. Sun faɗi wanda shine Ali ya zaba. Amma su qurra ko kuma sauran ƴan khawarij suka dage cewa su Abu Musa suke so ya wakilce shi. Da wasu ɗaiɗaiku waɗanda suke so su yi wa shi sayyidina Ali kafar ungulu. Saboda shi suka matsa dan sun san cewa wai Abu Musa al-Ash'ari wani gabo ne wani gaulo ne sai suka ce a sashi to tun daga nan dai zaka fahimci abin da ake so a gina na rashin mutunci da cin mutuncin bayin Allah. To sai suke cewa wai da aka zo bayan sun hadu sun tattauna sai shi Amr ibn al-As wanda suka ce makiri ne dama ya iya yaudara wai sai cewa Abu Musa al-Ash'ari wanda suka ce shi kuma gabo ne bai da wayo sai ya ce da shi kawai ina ganin abin da za mu yi mutanen nan guda biyu duka mu haɗu mu sauke su in ya so sai mu nemi a kawo wani a saka duka su haƙura daga shugabancin da suke wannan yana shugabantar mutanen Sham Muawiya wannan kuma yana shugabantar mutanen Iraki Ali ibn Abi Talib sai mu ce duk su sauka mun sauke su sai mu sa wani sai Abu Musa wai sai ya yarda. To da aka je bayan an tara jama'a za a yi musu bayanin abin da aka cimma sai shi Amr ibn al-As sai ce Abu Musa al-Ash'ari ka fara saboda ka sai ya hau yayi hamdala yayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira taron jama'ar musulmi yace to shi a matsayinsa na wakilin sayyidina Ali ya tsige sayyidina Ali kamar yanda ya tsige wannan hatimin na abin nan hannunsa haka nan ya tsige Muawiya saboda haka ya cire zoban da ke hannu sai ce da kuga na cire zoban nan haka na cire su saboda haka za a samu wani a sa. To shi kuma Amr ibn al-As ya tashi ni kuma a matsayin wakili na Muawiya na dawo da Muawiya na naɗa shi na tsige ni shi kenan aka tashi baran-baran shi wanda ya tsige na shi kuma ya ƙara kafa na shi. To suka ce haka ya yi masa wayo da makirci shi kuma saboda ba shi da wayo aka yi masa gadar zare ya taka ya hau. To wannan kissa ƙarya ce ba gaskiya ba ce. Mafi sauƙin ruwaya ita ce ruwayar Zuhri wanda Abdurrazzaq ya fitar da ita a cikin musannaf mujalladi na 5 shafi 425 hadisi na 9770 wadda kissar take cewa a cikin kissar ake cewa da suka haɗu falam yabraha majlisahuma hatta stabba basu rabu wato basu watse daga inda suka haɗu ba su biyun har sai da suka riƙa zagin juna wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan thumma kharaja ila nasi wai sai suka fita wurin mutane faqala abu musa سي ابو موسى يتي اني وجدت مثل عمري ومثل الذين قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وسي ابو موسى الاشعري سي يجي يتي ومتاني ني irin misalin da na samu Amr ibn al-As akansa kamar misalin wanda Allah subhanahu wataala yace ka fada musu labarin wanda muka bashi ayoyin mu amma ya zare jikinsa daga cikin su wato ilimi Allah ya bashi amma yake amfani da shi kaga wannan zagi ne to wai bayan yayi shiru ya gama maganar sa sai shi kuma Amr sai ya tashi sai yace ya ayyuhan nas وجدت مثل أبي موسى كمثل الذي قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا نيكما ناغا أبو موسى الأشعري إنن كمر وأن الله يكي تيوا مثال وأن أكد أولا مسو التوراة سنن مسل أو كأيكي لإتبا كمان مثال جاكيني ديكي لو كي نواغا قلة تتبين كاغا ياجي فيشي دا ساكرتي دا ووتان جاهلتي da kacin sifanta mutun da jaki an sifanta shi da wauta da jahilci wa kataba kullu wahidin minhum mithluhu alladhi mathalahu alladhi daraba li sahibi ila al-amsar wai bayan sun rabu kowa ya rubuti misalin yadda yake ga dan uwansa shi Abu Musa al-Ash'ari ya rubuta wa mutanansa mutanen Sham yace ga yadda na same shi ya same shi alladhi atainahu ayatina fansalakha minha shi ma kuma Abu Musa Abu Amr ibn al-As afwan Abu Musa al-Ash'ari shi kuma afwan Amr ibn al-As shi kuma ya rubuta mutanen Sham yace ni kuma na same shi na samu Abu Musa kamar sai himari yahmilu asfara to wannan ita ce mai dama dama ruwaya mai dama dama amma ita ma ruwaya ce ta Zuhri mursalan mursal din Zuhri a gurin malaman hadisi mai rauni ne raunin sa ma rauni sosai saboda Zuhri imam ne babban malami ne a hadisi ba zai fadar isnadin sa ba in ya san cewa isnadin lafiyayye ne amma in ya yanke isnadin bai fade shi duka ba to alamar akwai matsala a cikin sa an fahimta haka suka ce haka Imam Shafi'i yake cewa da yawa daga cikin malamai sun raunana marasilu Zuhri cewa duka ruwayar da Zuhri bai ambaci waɗanda ya ji daga wajensu ba to wani ruwayar mai rauni ce kwarai da gaske Yahya ibn Sa'id al-Qattan yana cewa la yara isal az-Zuhri wa qatalat shay'an baya daukar sa a bakin komai yana cewa huwa bi manzilati ar-rih wato kamar iska ne ba komai bane haka ne Ibn Ma'in shi ma yana cewa marasilu Zuhri laysat bi shay shi ma yana rushewa Ala'i yana cewa da yawa daga cikin malamai mafi yawan malamai sun raunana duka wani hadisi mursal da Zuhri zai ruwaito Imam Shafi'i yana cewa nuhabi mukan yi wasu mujamala walau habaina ahadan yaquluna nuhabi afwan suna cewa muna yi wa mutane mujamala wato muna yi wa mutane kara sai ya ce lauha baina ahadan laha baina Zuhri da akwai wanda za mu yi wa kara to da Imam Zuhri ne saboda girmansa Imam Zuhri malamin Imam Malik ne Malik ibn Anas malamin malamai ne malamin a'imma ne Imam al-a'imma ne ce da akwai wanda za mu yi wa kara mu dan rufa wani abu nashi to da sai mu rufa wa Zuhri saboda malamin malamai ne yace wa irsalu Zuhri laysa bi shay yace amma in ya haihu hadisi mursal to ba ku bakin komai yake ba wa zalika anna najiduhu yarwi an Sulaiman ibn Arqam saboda mun yi bincike sai muka samu yakan yi irsalin hadisi in muka bincika sai muga wanda yaji daga wajen shi ne Sulaiman ibn Arqam Sulaiman ibn Arqam matruk ne malamai sun yi watsi da hadisansa amma shi Zuhri yana kyautata masa zato to in ya san ya ambaci sunansa malamai za su jefar da ruwayar sai ya boye sunan to kaga sai muka fahimci duk sanda ya boye sunan wanda ya gaya masa to sai mu jefar tunda akwai irin waɗannan a cikin mutanen da yake boyewa hakanan az-Zahabi a cikin muqiza al-muqiza yake cewa awhal marasil indahum marasil al-Hasan wa awha min dalika marasil az-Zuhri wa Qatada hadisan da suka fi mursal din da yafi kowane rauni مرسل حسن البصري wanda kuma yafi na Hasan al-Basri launi sune Mursal al-Zuhri Zuhri yana daga cikin kananan tabi'ai yana daga cikin kananan tabi'ai shekara ta 224 da 5 ko da 6 ya rasu ka hal Hasan al-Basri ya rasu shekara ta 110 shi ko na 224 ko da 5 ko da 6 to saboda haka yawancin marasil din su mu'dalat ne an ka ce mu'dal ma'ana ba mutun da yake jefarwa a cikin sanadi ba a dunkule wannan riwaya duk da ita ce mafi yar dama dama to tana da rauni da yawa daga cikin malamai sun raunana marasil az-zuhri ibn al-qayyim a wurare daban-daban cikin littafin zadul ma'ad cikin littafin tuhbatul mawdud duk sun yi wannan magana akwai wata hanya daban da Ibn Asakir ya rawaito ta hanyar Zuhri ita ma mursala amma a cikin sanadinta akwai wani mutum da ake kira Abubakar Ibn Abi Sabra shi kuma makareci ne haka nan a sanadinta akwai Al-Waqidi Al-Waqidi Muhammad Ibn Umar Al-Waqidi shi ma matruk da yawa daga cikin malamai sun raunana shi akwai hanyoyi da yawa wanda Abu Mihnaf Lut Ibn Yahya wani masanin tarihi amma kuma cikakken bashi'e bashi'en rafidi wanda yake rawaito hadisi da dama da suke kunshe da su kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mutun din muttariba nan ya fadi wata magana in ya sake wata riwaya kuma sai ya fada aka sinta wanda yake nuna cewa yana kirkirar abubuwan ne saboda haka ta fuskar isnadi wadannan riwayoyi duka da ake bada wannan labarin na cewa Abu Musa al-Ash'ari da Abu da Amr ibn al-As sun hadu sun tsige ko wanda ya tsige shugabanni wannan kuma ya dasa nashi wannan duk ba gaskiya bane duk ruwayoyi ne na ƙarya duk da su suka fi shahara kuma kaga littafan tarihi da yawa ana ta kawo su har ka cewa kuma wannan shine ma sahihi tare da cewa kuma ba sahihi bane illa iyaka waɗanda suke makaryata sun yi amfani da damar da suka samu wajen yaɗa irin waɗannan labarai har suka yi yawa sannan daga cikin abin da zai ƙara nuna maka wannan abu bai faru ba idan muka kula wannan hadisa wannan abu da ya faru wani abu ne da yake da alaƙa da shari'a yake da alaƙa da aƙida ma tunda ana maganar shirin shugaba da na shugaba kaga wani abu ne da yana da alaka da shari'a sannan ya ana maganar sukan wani daga cikin sahabbai ko wani daga sahabbai ya zagi wannan wani sahabbai ya zagi wannan wannan yana da alaka da aqidar mu ta cewa sahabban nan duk adalai ne to ta yaya za a ce wani abu da yake da alaka da shari'a da zamantakewar al'ummar musulmi da tarihin su da aqidar su ya zanto babu waɗanda suke ruwaya su sai waɗanda suke makaryata wanda suka shahara da ƙarya da rauni da sauransu wannan kadai ya isa nuna maka cewa abin ba haka ya faru ba inda ya faru haka to babu shakka amintattu ne za su fara bada labarin don a san wane mafita za a samu masa amma ba a bar shi a hannun makaryata ba kawai don haka babu wani abu wanda babu wani isnadi sahihi da aka ruwaito wannan hadisa da irin wannan siga da shi sannan abu na uku akwai riwayar da ta zo da tafi wannan ƙarfi ko da ko ita ma tana da rauni a cikin sanin amma ta fi wannan ƙarfi wanda ita ta faɗi abin saɓanin haka riwayar da Ibn Asakir ya fitar da ita a cikin tarihu Dimashq Ibn Asakir ya fitar da riwayar a cikin tarihu Dimashq mujalladinsa na 46 shafi na 175 daga Al-Husayn ibn al-Munzir Al-Husayn ibn al-Munzir yake cewa Muawiya ibn Abi Sufyan ya aika shi zuwa ga Amr ibn al-As fa qala lahu innahu balagani an Amr ba'd ma akrahu fa'tihi fas'alhu an al-amr alladhi ijtama'a Amr wa Abu Musa fihi kayfa sana'tu ma fihi cha an fara kawo mun jita-jita game da Amr ibn al-As ka je ka same shi ka tambaye shi wai haduwar da suka yi da Abu Musa me ya faru an fara yada jita-jita kaga jita-jitar tun a wancan lokacin aka fara yada ta a tambaya mun shi me ya faru قال قد قال الناس وقالوا متاري سنة تشيشي كوشي قومي فالأسكي ولا والله ما كان ما قالوا جشي أبو موسى أبو عانشي عمرو بن العاص إكيشا متاري سنة تبقى قالوا تشيشي كوشي قومي أبنى لسكي فالأبا شيني فالبا ولكن اجتمعت أنا وأبو موسى منهد نيد أبو موسى الأشعري قلت له ما ترى في هذا الأمر nace da shi menene ra'ayinka game da wannan al'amari gashi dai rikici ya kici yawa har ya kai ga daga makami da daukar makami kai ga zubar da jini me kake gani za mu tsado akan sa qala ara annahu minan nafar alladhina tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa anhum radin sai abu musa al-ash'ari yace ina ganin sayyidina ali yana daga cikin mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana mai yarda da su yana cikin yardaddun mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya cancanci a bashi wato dama ya ja al'umma har akai ga cimma buƙatar da ake da ita tunda daman abinda ake rigima akan sa ba akan shugabancin bane kansa ba ana rigima bane akan shugabanci ali ya cancanta ya zama shugaba ko bai cancanta ba muawiya ba ya da akan wannan ya yadda ali shi ya fi cancanta ya shugabance shi ruwayoyi da yawa sun zo sun tabbatar da haka shi maganar da yake yi an kashe sayyidina usman dan baffan sa ne an kashe shi bisa zalunci kuma waɗanda suka kashe suna yawo me yasa ba za a kama su ba a yi musu kisasi a yi musu haddi tunda sun kashe shugaba ba tare da ya musu laifin komai ba dan me za a kyale su saboda haka sai ya ce shi ba zai mubaya'a ba sai an kamo su an tsayar musu da haddi in an tsayar da haddi zai mubaya'a shi ko sai na Ali ya ce a'a ka zo ka yi mubaya'a a matsayin ni ne khalifa in muka haɗa kanmu sai mu yi ƙarfi sai mu tunkare su to nan ne saɓani ya samu asali kaga ba magana bace ta shi Muawiya yana cewa ni ne ya kamata in zama shugaba kai ba kai bane shi magana sa daya jinin sayyidina Usman wanda kuma banda shi ma ai wasu ba su ma sun ja akan haka sai da tuna Aisha Talha ibn Ubaidillah Zubair ibn al-Awwam duk da cewa wadannan ba jinin wato ba yan kabilar sayyidina Usman bane amma suna ganin kai a kale waɗannan mabarnata su ci gaba da yawo a cikin jama'a in yau an kale su gobe a san me za su yi ba kuma haka ta faru kaga da abu ya ci gaba ba shi ma sayyidina Ali su suka kashe shi su ne dai ba wasu bane su suka kashe shi sannan suka ci gaba da kafarta kowa ma wanda har yanzu ana ganin irin abin da suka dasa a duniya wannan kashe-kashen da muka yi ta fama da shi da wasu kasashe aka ta fama da shi duk daga wannan burbushin abin ne ai shine kofar fitinar ita ce fitinar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarba da labari wanda kofar ta bude kofar ta shine kashe sayyidina Umar daga lokacin kuma shikenan abin haka al'ummar musulmi ta tace abin nan mutum yana kabara yana jefa bomb masallaci yana kabar bari yana jefa masallata sun yi ruku'u sun yi sujjada ya jefa musu bomb yana Allahu akbar saboda haka sai shi Abu Musa al-Ash'ari ya ce wa Amr ibn al-As mutumin nan wato sayyidina Ali yana daga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya yana mai yarda da su ma'ana a bashi haɗin kai shi Amr ibn al-As shi yake bada wannan labari yace fa qultu aina taj'aluni min hadha al-amri ana wa Muawiya sai ce to ni ina za ka sa ni wato wane rawa za mu taka a cikin wannan tafiyar inji shi abu abrim tunda yana wakiltar Muawiya yanzu aka bar wa sayyidina Ali komai ya san cewa bangarori ne guda biyu shi yana wakilci to shi su in aka zo aka tafi a haka to su a me suke wanda kuma ina ganin wannan tabbaya ce da kowa aka tura ya wakilci wasu wani bangare zai yi wannan maganar an fahimta yanzu mun ji in na yarda cewa mun sallama to mu a mai miki za a yarda da mu kuka za a ɗauke mu 'yan tawaye sai shi Abu Musa sai ya ce in yasta'in bikuma fa fikuma ma'una wa in yastaghni ankuma fa tala mastaghna amrullahi ankuma. Yace in har sai da Ali ya yarda zai da mu taimako da taimakon ku akan tafiyar da wani al'amari to kuna da abin da za ku bayar fa fikuma ma'una kuna da abin da za ku taimaka da shi. An gane in ya nemi ku zo ku ba da wata gudunmawa na yadda kuna iya ba da gudunmawa. In kuma ya ce a baya buƙatar ku to sau da yawa ne al'amarin Allah ya tafi ba tare da ku ba. Tunda yaushe Muawiya ya musulunta yaushe Amr ibn al-As ya musulunta a musulunci ya tafi da nisa ya yi shekaru kuma yana ta ci gaba ba su ya ce to ko ba ku abin da zai tafi in an nemi taimakonku na yadda kuna da abin da za ku rawar da za ku taka. Wannan a ce akwai wani makiri a ciki akwai wani sakare a yadda labarin yake to wannan ita ce riwaya sahihiya mai ƙarfi cikin al'amarin shikenan suka rabu kowa ya koma ɓangarensa aka zo aka rubuta wasiƙa ta zaman lafiya kuma daga lokacin ba sake yakin ba illa iyaka dai an kasa cimma matsaya akan mubayar mutanen Sham su zo su yi mubaya'a akan azaƙulo waɗanda suka yi kisa a kashe su an kasa samu matsaya akan waɗannan abubuwa guda biyu wanda daman kuma su suka riƙe wuya saboda haka sai aka je aka ci gaba da zama a haka sai na Ali ya ci gaba da jagorancin mafi yawan al'umma sayyidina Muawiya yana ci gaba da jagorancin mutanen Sham har lokacin da Al-Hasan ibn Ali shekara ta 41 ya ce to shi yana ganin ya haƙura da shugabancin sayyidina Muawiya ya rike don a samu haɗin kai shikenan daga ranar aka samu amul jama'a al'ummar musulmi ta koma ta dunkule ta haɗe ta zama abu ɗaya shikenan fa wannan ne aka ci gaba da jagwalgwalawa aka ci gaba da lilayawa aka ci gaba da gutsuri tsoma da ƙarerai da yarfe da sharrance-sharrance aka ringa buɗa shi aka ringa buɗa shi har ya zama wata aƙida mai cin gashin kanta ta zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan. Sannan abu na buɗu Muawiya kamar yadda muka ce ya yadda da falalar sayyidina Ali a kansa ya yadda cewa sayyidina Ali ahaqqu bil khilafa ya fi shi cancantar ya zama halifa bai taɓa ja da shi ba a kan sha'anin halifanci bai taɓa neman ya zama khalifa ba lokacin da sayyidina Ali yana da rai. Yahya ibn Sulaiman al-Ju'fi a cikin littafinsa Kitabu Siffin kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a cikin Fathul Bari jaladi na 13 shafi na 86 ya rawaito da sanadi da Ibn Hajar yace sanad ne jayyid sanad ne mai kyau daga Abi Muslim al-Khawlani. Abu Muslim al-Khawlani yace wa Muawiya anta tunasi'u aliyan fil khilafa aw anta mithluhu ko awa anta mithluhu kana ja da Ali game da shugabancin sa kai daidai kake da shi. Sai Muawiya yace la ba daidai muke ba wa inni la a'lamu annahu afdalu minni na san yafi da falala wa ahaqqu bil amri kuma yafi cancantar wannan al'amari wato halifanci walakin alastum ta'lamuna amma ku ba ku sani ba cewa anna Uthman qutila mazluman an kashe Uthman a bisa zalunci wa ana ibnu ammihi wa waliyuhu kuma ni ne dan baffansa kuma ni ne waliyinsa mai neman jininsa atlubu bi damihi ina neman jininsa. Kaga wannan shi ne case dinsa shi case dinsa ba maganar a bashi shugabanci ba yana ganin ba zai yi mubaya'a ba sai an yarda an binciko waɗanda suka kashe sayyidina Uthman ta ɗan uwansa ne a musu haddi. Saboda kaga ba magana ce ta ana so a tsige wani a naɗa wani ba kamar yadda wacce kissar ta babu labari wacce kissar ta ce ana so a tsige wani a naɗa wani kaga an ɗauke mutane daga asalin turka-turkar akan me ake turka-turkar ne ana turka-turkar ne akan jinin Uthman ba akan shugabanci ba kuma akan wannan ne aka ce a zaɓo wanda za su zauna su duba a yi sulhu. Ibn Hazm أتكل التافس الفصل في الملل والنحل مجلد نأكو شافي أريد أربعين ينا مغانا أكن شوى سيدنا علي الله قال مسير دايا يكي مؤاوية سبو دياكي يدى يبي عمر ننسى يدى يشغو يهي مبايعة ya zama ɗaya daga cikin wato ra'iyarsa talakawansa kasancewa shine al-imam shine shugaba shine wanda ya wajaba abi aiwa biyayya Muawiya shi kuma bai taba inkarin falalar sayyidina Ali ba bai taba da'awar shi ya cancanci khalifanci ba amma a ijtihadin sa a shi ya hangen sa da da ilimin sa in abin da ya bashi cewa yana da dama ya kafi akan neman jinin Usman kuma hanyar da zai ya ci nasara shine ya kibada mubayi'arsa har sai an samu jinin waɗanda suka kashe wato sayyidina Usman wannan shine abin da shi tunanin sa ya bashi da kuma ilimin sa saboda haka ba su taba sabani akan waye ya cancanta ya zama shugaba ba sun yi sabani ne akan kashe mutanen da suka kashe sayyidina Usman saboda haka kaga ba zai yi ba a ce waɗanda suka zo aka sa su suka wakilci duka bangarorin biyu za su dubi lamarin su kawo hanyar sulhu a ce su bar abin nan jaki su kama dukan jeki ga inda matsalar take su je suna matsalar tsigewa ne ni na nadawa ne ni na tsigewa ne kaga in aka yi haka to kaga an bada labarin wani abin da ba shine mahallin da zaba ba shine mawdu'in da zaba ba akan sa ake tirka-tirka ba kamar ma ba su san kan me ake kan me ma aka zabe su ba ba su ma san me ake so su yi ba su ma mutane ko ba su san me ake so waɗannan mutane su yi ba sannan abu na biyar idan aka dubi wannan lokacin lokaci ne na fitina lokaci ne na fitina ana cikin rigingimu a tsakanin musulmi da musulmi musulmin ma ko manya ba ƙanana ba ba wasu ƴan tasha ba a manyan mutane waɗanda su ne abin koyi sahabbai sun kasu gida uku wasu suna tare da Ali ibnu Abi Talib wasu suna tare da Muawiya ibnu Abi Sufyan wasu kuma suna tsakiya ba sa tare da nan ba sa tare da nan rasu suka fi yawa suka ce ba za su mara wa kowa baya ba wannan qitalul fitna ne yaƙi ne na fitina ba za su zama sun ba da gudunmuwa a kansu ba suna nan su ma an tsakiya wanda su suka fi kowa dacewa a cikinsu tunda kowane ɓangare daga ba sun yi na dama wannan faɗar da suka yi bai tsina na komai ba sai ka zubar da jini to a ce zamani irin na fitina irin wannan a ce kuma an zaɓo wasu manyan mutane da za su kawo sulhu su ce sun tsige shugaba ai kaga fitinar karuwa za ta yi da shugaban ma ana ta wannan rikita-rikita ana ta wannan ɗauki ba daɗi to sai kuma a ce ku zo ku kawo yadda za a samu zaman lafiya zai ce mun tsige shugaba ai kaga sun kara zuba wato wuta fetur saboda haka ai tunanin cewa wai waɗannan mutanen da aka ganin su masu hankali masu hazaka yadda muka faɗa Abu Musa al-Ash'ari wane ne Amr ibn al-As shi ma in ka karanta tarihinsa ba ƙaramin mutum bane dahiya ne mutum ne mai hankali mutum ne mai basira mutum ne da ya san tafiyar da siyasar al'amura to a ce ana cikin rikici ƙaruwa sun rikici al'amura sun lalace kuma kawai su zo su ce mun tsige shugabanni a zo a naɗa wani kaga kuma rikicin ne zai ƙara yanzu kuma da azo aka naɗa wani kaga sun zama su uku masu rigimar bai bakon biyu wasu kuma su ce su kuma wanda suke su su wani sai su zama hudu karshe ma ita karuwa fitina ta yi ta yawa saboda haka duk wani wanda yake da hankali da tunani ko mu nan da za a zo a ba mu wannan ba za mu yi wannan shirman ba bare sahabbai a ce sun yi wannan sannan abu na shida sayyidina Umar lokacin da ya zo mutuwa ya taƙaita shugabancin khalifancin a cikin ashabu shura su shida ya ce duk yadda za a yi a zabi khalifa a cikin su kowanne aka nada khalifa ya cancanta akwai Ali ibn Abi Talib akwai Uthman ibn Affan akwai Abdurrahman ibn Auf akwai Talha ibn Ubaidillah akwai Sa'd ibn Abi Waqqas wayna shidan ba Sa'id ba Sa'id ibn Zaid sai dai Zubair ibn Al-Awwam wadannan su ne ai bai sa Sa'id ibn Zaid yana da alaka da shi dan dan kabila sa ne in ya haka kaga kamar za a ce yana son abawa abin saboda haka bai sa wani nashi ba Abdullahi dan Umar ya cancanta ya zama cikin su amma ya ce a bar shi a yi shawara da shi amma ka sa shi ya ce waɗannan shidan duka al-muhajiruna da al-ansar sun yarda da su to ka kamar yana nuna cewa shugabanci kai ya fita daga cikinsu kai ya fita daga cikinsu lokacin da aka zo wannan rikita-rikita babu kowa daga cikin shidan nan daga Ali sai Sa'd ibn Abi Waqqas duk babu su sai mutum biyu daga Ali sai Sa'd ibn Abi Waqqas shi kuma Sa'd ibn Abi Waqqas ya janye jikinsa gaba daya ya nuna duk wani abu shugabanci ma baya su to waye rage sai za ce an tsige shi kaga magana tsige shi bata taso ba domin bayan Uthman babu wanda ya cancanta kamar sa Sa'd ibn Abi Waqqas ne shi kuma ya janye jikinsa duk wani abu shugabanci ya ce baya su ina jin a tarihin ci za aka shaji ya rike gwamna ya rike waye ya rike ya zama kwamandan yaƙi su suka buɗe Qadisiyya su suka shigar da musulunci ina ne ina ne ina ne amma aka samu wasu fitinannu suka zo sai gurin sayyidina Umar suka ce bai yi sallah ba wai wanda aka ce an masa bishara da aljanna ko kawai ɗan cuku-cuku ba mu ɗan jagaliya wa ku zo bai yi sallah ba a tsige mana shi bai yi sallah ba to abu na bakwai duk da an ce lokaci yayi ba za mu iya shiga na bakwai na takwas almuhim waɗannan kadai ma sun isa su nuna mana cewa wannan labarin kanzan kurege ne labarin banza ne a yi watsi da shi duk inda aka ji shi ana faɗarsa Abu Musa al-Ash'ari da Amr ibn al-As ba su haɗu a kan tsige kowa ba abinda suka ce kawai a bar wannan al'amari a tsakanin manya su tattauna Abu Musa al-Ash'ari ya nemi Abu binan Muawiya cewa su ba da haɗin kai ga Ali ibn Abi Talib wannan shine kawai ya faru amma magana cewa wai wannan ya tsige wannan ya sa tubar ya cire wannan har a jefi wannan da makirci a jefi wancan da wauta da waye da rashin wayo duk wannan bai taso ba duk wannan sharri ne na rawafid waɗanda suka yi ta cusa abubuwa na zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yaushe Abu Musa al-Ash'ari ya rasu Abu Ahmad al-Hakim yana cewa ya rasu shekara ta 42 bayan hijira wasu suka ce 43 da yawa daga cikin malamai masana kamar Abu Nu'aym Abubakar ibn Abi Shayba ibn Nubayr Ta'anab ibn al-Muharrir suna cewa Muharrar suna cewa tufiya sanata 44 ya rasu shekarar hijira tana 44 to a gurguje a taƙaice wannan shine Abu Musa al-Ash'ari insha Allah karatu na gaba sai mu shiga hadisin sa da yaji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innal mu'mina lil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka asabi'ahu abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya bimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh